Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Dauda
tare da ni Amina Buhari Auna.
Masu sauraro, kamar yadda muka saba a duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan abubuwa daban-daban kamar al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau Juma'a farko 3 ga watan Janairu na shekarar 2020, mun lalubo tarihin daular Usmaniya. To ko yaya yanayin rayuwa yake a daular ta Usmaniya kafin zuwan Turawa?
Kafin Turawa su zo, mutane suna da irin yanayin su. Ana fada, ana rigima, ana zaman lafiya, ana noma, ana harkar arziki. Amma dai ko lokacin da Khalifatun ya zo, ya tabbatar cewa an samu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu.
Malam Ibrahim Ado Kurawa kenan, marubucin littattafan tarihi, ya kuma yi dan bayani akan masarautar Gobir.
Kamar malam yana cewa Gobir ta girme daular Usmaniya kenan.
Kwarai, ai Gobir ita ce uwar daula, anan aka samu asalin ita daular Usmaniya din. Sai da Gobir ta mutu, a ƙarfi sannan daular Usmaniya ta tabbata.
To muna tafi da duk waɗannan bayanan, a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe.
Usmaniya wadda mazaunanta ke Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya na cike da tarihi. Akan haka ne wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da Ibrahim Ado Kurawa.
Za mu so mu ji tarihi, watakila za a iya cewa a takaice a dunkule tunda wato masarautar ta Sokoto ta haifi wurare da yawa, sarautu da sauransu. Don haka watakila za ka iya cewa ita ce arewacin Najeriya gaba daya. Amma dai a ba mu tarihin ta tun daga farko da kaina ta fara ne.
To alhamdulillahi, kamar yadda ka faɗa, Sokoto ita ce jagoran mu duk a arewa. Saboda Shehu Usman Dan Fodiyo ba mu da wanda ya kai shi, mu musulmi baka fata. Saboda abubuwan da yi, kuma Shehu Usman Dan Fodiyo shi ya kafa wannan daula ta Sokoto, kuma ya kafa ta ne bisa ga ilimi da tarbiyya ta addini da kuma kokarin hada kan musulmi na wannan nahiya. Kuma Allah ya bashi nasara. Kamar yadda muka sani, Shehu Dan Fodiyo ya fara wa'azi tun bai kai shekara 30 ba. Yake wa'azi yana kira mutane ga Allah da bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma har ya bunƙasa mutane suka san shi, yayi nisa a tarbiyya yanda zai dora mutane akan wannan tafarki. Mutane daban-daban daga ƙasashen Hausa, wato wannan ƙasashen namu, in ka dauko tun daga nan Kebbi, wato ita ce Sokoton, ka dangana har Borno, duk ana magana da harshen Hausa. To Shehu Dan Fodiyo mutane duk daga ko ina a wannan nahiya da ya shahara suka rinka zuwa wurin su suna neman ilimi, kuma har Allah ya bashi daukaka ya zama malami ne mai tarbiyya da yake kula da al'amuran mutane. Hatta kai lokacin da ya zo yana wa'azi, aka nemi kowane malami ya faɗi abin da yake so. Shi kuma duk abubuwan da ya zayyana ina nema a wurin sarkin Gobir, ya zama abin da ya shafi ya za a yi a tabbatar da musulunci da kuma tarbiyya ta mutane su bi wannan addini da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da ya lissafa abubuwan da yake so, sai sarkin Gobe ya ce, kun ga wannan bafulata nan, abin da ya mun daga kaina ba za ka samu wani sarkin Gobe sai dai ka samu wani dagaci. Ya gama da mu, to kaga yanzu an shafa maganar gobir.
Kamar malam yana cewa gobir ta girmi daular Usmaniya kenan.
Kwarai, ai gobir ita ce uwar daula, nan aka samu asalin ita daular Usmaniya din. Sai da gobir ta mutu a ƙarfi sannan daular Usmaniya ta tabbata. Kuma Shehu Dan Hodiyo ba wai da ƙarfin yaƙi ya ci wannan ƙasa ba. Da ƙarfin wa'azi da tarbiyya ta addini da ta kai lokacin da ya zo yake wa'azinsa har aka samu rigingimun mutanen sarkin gobir ya nemi ya tashi ya kore shi shi Shehu ya hijira kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira kuma dogon zance dai sannan suka bi shi inda ya hijira na suka kai masa farmaki Allah ya bashi nasara ya maki su a yakin su shi ba shi da mutane ba shi da ƙarfi amma Allah ya bashi nasara to tun daga wannan lokaci sai ya zama duk dama yana da almajiransa ko ina daga arewa daga Najeriya abin nan kasar Hausa wadda ta zama arewa ta zama Najeriya ta zama menene wannan labari ya rinka bazuwa mutane suka rinka zuwa tun kafin sannan ma suna zuwa su same shi yayi musu wa'azi to sarkin gobir sai ya rubuta wasiƙa ga duk sarakunan Hausa ya ce duk inda almajiran Dan Hodiyo suke ku kore su in ba haka ba za su kwace muku mulki to saboda haka Shehu Dan Hodiyo kuma sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga wannan almajiran sa wasiƙatu ahli Sudan ya tuttura wa mutane
shi ma da ya ji labarin sarkin gobir yayi wata
abin da sarkin gobir yayi shi ma sai ya tura almajiran sa na ko ina cewa to ga wannan abu zai same ku kuma ku yi hijira kamar yanda na hijira to shine anan Kano ma aka yi almajiran sa wasu suka hijira a Kwazazzaban Yar Kwando wasu suka hijira a Udil to duk arewacin duk kasar Hausa haka almajiran Shehu Dan Hodiyo da wannan sarakuna suka tsuguna musu suka yi to da suka yi hijirar
kenan su sarakunan nan na arewa sun yi aiki da ita wasiƙar da sarkin gobir ya aiko musu kenan
gaske kamar nan din duk sun yi wannan aiki amma kafin ma su yi su almajiran Shehu sun yi kokari sun bi umarninsa sun yi wannan hijirar
sun yi wa kansu kiyamun lele
sun taru a wuri daya don su tabbatar da wannan tarbiyya ta Shehu Dan Hodiyo ta yin hijira ka yi jihadi to shine kuma ya rarraba musu tuta ta yin jihadi su wa'annan almajiransa na Kano Zazzau Katsina abin nan Adamawa Bauchi duk haka ya rarraba musu tuta suka je suka karba suka yi wannan hijira a kasashensu kuma Allah cikin ikonsa duk inda suka yi wannan hijirar suka yi nasara suka wa'anda suka biyo su suka kai musu farmaki su kuma suka yi musu magani suka kafa daula ta musulunci kafin sannan kuma suka yi wa Shehu Dan Hodiyo bai'a cewa sun karɓi umarni suna bin umarnin Allah kuma za su bi shi bisa ga koyarwa ta Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
to lokacin da shi sarkin gobir ya bukaci Shehu Dan Hodiyo ya fita har ma daga baya aka yake shi wannan abin da ya faru a gobir ta yanzu ya faru ko kuma a Sakkwato ta yanzu
a to ai ka san a wannan lokacin gobir ai ta canja yanzu ba inda take bane a wancan asalin tunda kaga Shehu ai daga Dagyal ya zo na Dagyal yayi hijira ba yanzu gobir tana kasar Niger ba ta nan kasar an gama an rushe ta kamar yanda da Shehu ya zo na Zamfara nan ma ya tashi kafin ya zo ai wannan hijira ai jihadin saboda haka wannan kasa ta gobir yanzu tana sarkin gobir yana can kasar Niger baya kasar Sokoto
kenan da ya hijira sai dawo Sokoto ta
yanzu yawa ai Sokoto ta yanzu sarkin musulmi Muhammad Bello ne ya kafa wa Shehu ita shi kansa garin kaga babu shi da kafin ai a kafa wannan daula saboda haka sabon gari ne wanda Shehu sarkin musulmi Muhammad Bello ya kafa to kaga yana daga cikin kuma waziran Shehu Dan Hodiyo a wancan lokaci
to shi Dan Hodiyo kenan ina ya rayuwa bayan hijira
ya zauna a Silami ya zauna a Sifawa ya zauna sannan sarkin musulmi Muhammadu Bello ya dawo da shi Sokoto dan yanzu kaga a Sokoto ai da akwai masallacin Shehu akwai masallacin Muhammadu Bello lokacin da shi sarkin musulmi Muhammadu Bello ya kafa garin Sokoto saboda yanda yake za a samu wurin kiwo da ruwa kasan a wannan zamanin dole sai ka kawo irin wannan
yayin la'akari da
wannan to saboda haka ya dawo da shehu nan kuma shehu kasan dama ya nada
shi Mamman Bello shi Muhammad Bello yana cikin waɗancan almajirai kenan da sarkin shi Sheikh Usman Dan Fodo ya rubuta takarda ko kuma a yabi
to ai shi Muhammad Bello yana tare da Sheikh Dan sa ne kaga shi ai ba wannan almajiran Sheikh irin na Kano irin na Zazzau irin na Daura irin na Katsina bane su suna tare da Sheikh daga lokacin da Sheikh yayi hijira ya zo akai wannan yaƙe har aka zo aka kori mutanen gobir aka kafa amma kuma ka san tunda wancan lokacin ba irin na yanzu bane za a yi yaki za a kafa wuri kuma za a ci gaba da yi ba wai za a sassauta bane tunda su ma za su kawo hari da sauransu to amma tunda ya samu galaba a kansu ya zo ya kafa wannan gari na Sokoto ya dauko shehu ya kawo shi shehu ya masallacin sa shi ma ya nasa suka ci gaba da koyarwa abun da yake almuhim anan shine duk wannan abu sun kafa shi bisa ga koyarwa ta addini
tafarkin addini
yawa kuma duk mutanen nan da suke a Kano Katsina Zazzau Bauchi Gombe Adamawa duk almajiran sa ne kuma suka kafa wannan wurare kuma suka zo da kansu abun da ake cewa kamar franchise kamar confederation da suka yi ba wai shehu yana da wata rindina ga mutane da suka taho Kano suka ci Kano yaki sannan ya kafa wani ba a mutanen da suke anan
suka runguma akida
suka yadda cewa sun yadda za su bi shi bisa ga tafarki na addini kuma abinda yake mai abinda ya bambanta shehu da kuma daular Usmaniya da kuma duk wani abu da ya wuce a baya ba anan kasa saboda sauran kasashen musulmi da sauran kasashen duniya shine shi shehu malami ne
na'am
sannan kuma yazo ya kafa mulki wanda yake bisa ga tafarkin shari'a to zaka ga a tarihi ba su da yawa irin wannan
lokacin da shi Muhammad Bello yayi kokari ya dawo da shi Sheikh Usman Dan Fodo bayan ya kafa Sokoto yaya al'amuran wato tafikar da harkokin jama'a suka kasance tunda za a iya cewa kamar shi Muhammad Bello da kafa gari kaga shine shugaba yanzu kuma ya kusanto da mahaifinsa kuma za aka ci gaba da rayuwa ya al'amura suka ci gaba da gudana
eh to ai a wannan lokaci shehu shine amirul mu'minin
na'am
kaga shine shugaba kuma shi mutane suka yi wa bai'a to amma ya sa kaninsa Abdullahi yana cikin wazirinsa shine babban wazirin sannan Bello mataimakin sa ne to saboda haka ai shi kawai a matsayinsa na ɗaya daga cikin na'iban shehu ne yayin wannan abin da kuma duk a wannan lokaci duk wani abu da za a shehu ne yake shi Muhammad Bello bai samu sulta ba sai bayan shehu yayi wafati lokacin da shehu ya rasu shine aka yi masa bai'a ya zama sarkin musulmi
lalle Amina ashe haka sarki Muhammad Bello ya zama sarki to bari mu ji sauran wannan labarin
kenan tare da cewa shine ya kafa garin Sokoto shi Mamman Bello amma duk da haka yana karbar kamar umanni ne daga wurin shi Sheikh Usman Dan Fodo kafin ma ya dawo da shi garin
kware da gaske ai shehu shine komai shine shugaba shine amirul mu'minin kuma shi ya tsara yanda za a tafiyar da wannan daula amma saboda shi sarki musulmi Muhammad Bello kamar yanda ka sani shi mutum ne wanda yake yana da hikimomi kuma mutum ne wanda yake ya iya siyasa ya iya tafiyar da mutane to saboda haka lokacin da bayan shehu yayi wafati ya zama sarki musulmi shi ya ta kokarin yanda za a hada kan mutane kuma yanda za a yi wannan daula ta Sokoto tabbata ya za a ci gaba da mu'amala da kasashe irin na Kano da sauransu kasashen Hausa da suka yadda suna gargashin hukuncin Sokoto kuma wannan shine abin da yasa ita Sokoto daular Usmaniya ta bambanta da sauran dauloli na wancan zamanin saboda idan kana so ka fahimci menene ita wannan daula ta yi sai ka koma tarihin yanda mutanen nan suke kafin zuwan Sheikh Dan Fodo ya yi jihadi yanda wannan kasashen Hausa suke kafin zuwan Dan Fodo ya yi jihadi kowanne yana cin gashin kansa Katsina daban take, Kano daban take, Zazzau daban take, kowane sarki yana cin gashin kansa. Kuma ba su taba hada kai ba a rayuwar su sai da aka zo aka yi wannan jihadi na dan fodiyo, suka yadda cewa shi dan fodiyo shine jagora, kowa yayi mubaya'a gare shi. Saboda haka yana iya bada umarni. Kuma sarkin musulmi wanda suka gaje shi irin su Muhammad Bello da sauransu, su ma suna bada umarni cewa ga abin da ya kamata. To wannan shine farkon abin da muka sani na haɗin kan ƙasashen Hausa.
Kafin misali Shehu Usman Dan Fodiyo ya wafati, kuma bayan ya dawo garin Sokoto, yaya abubuwa misali ya ci gaba da wanzuwa, watakila tsarin tafikar da mulkin yanzu tunda an yi zaunaniyar daula, ya zo ya sami ɗansa wanda ya kafa gari, watakila an tsara abubuwa na tafikar da mulkin jama'a?
To ai kamar yadda na gaya maka cewa ita daular Sokoto an gina ta ne bisa ga shari'a ta musulunci. Akwai wasu ka'idoji da Shehu Dan Fodiyo ya shimfiɗa na yadda za a tafiyar da mulki. Misali yadda shi kansa sultan ko sarki zai yi, kuma da irin abubuwan da za a kafa, misali alƙalai da masu karɓar zakka da masu kula da amr bil ma'ruf, duk Shehu ya tsara wannan, da yadda za a tafiyar da tattalin arziki, da irin harajin da za a karɓa, da yadda za a sarrafa kuɗaɗe, da irin kasuwancin da mutane ya kamata su yi da wanda ba za su yi ba, duk an tsara wannan abubuwa. Kuma shi ne wannan abubuwan duk sauran ƙasashen aka ce su tabbata sun yi su. Saboda me? Yana daga cikin abubuwan da ya sa mutane suka yi jihadi a wannan lokaci, zaluncin da sarakuna suke yi. To saboda haka Shehu Dan Fodiyo ya tabbata cewa wannan zaluncin babu shi. Kuma menene rigin shikin wannan daula? Shi ne ilimi. Ya ga cewa dole a tabbata mutane sun samu ilimi tun daga gida, da mutum ya kula da iyalansa, mata a ba su ilimi, yara a ba su yi karatu. Duk wannan abubuwa su ne dalilin da ya sa Shehu Dan Fodiyo ya yi jihadi. Kuma ba wai kawai ya zo ya ce mu tumɓuke sarakuna ba ne, shi ba haka ya fara ba. Abin da ya fara yi cewa mutane ku yi abin da yake daidai, abin da Allah ya ce ku yi shi. Sai aka cewa to ya za a yi wannan mutumin ya rinka yi wa mutane wa'azi yana cewa ku yi abin da Allah ya yi, ai kamata ya mu kore shi. Saboda haka aka kore shi, da shi mutanen sa ya tafi inda zai iya zama ya yi abinsa. To daga nan kuma aka yi masa farmaki, aka nemi yan uwansa su ma da suke yin wannan abin. Kaga sabanin yanzu mutanen yanzu da za su zo su ce mu sai mun cire wani daga mulki. Shi Shehu mulki ba shine farkon abinsa ba. Abin da yake farkon abin da ya kafa shine ya za mutane za a gyara tarbiyarsu, ya za a yi mutane su bi abin addini. To wannan kuma Allah ya bashi nasara a nan ya samu jama'a. Shi yasa kaji ana jama'a Shehu. Cewa wanda sun yarda da wannan abin, kuma ya zama duk wa'annan jama'u da suke a ƙasashen Hausa, ya zama kowa ya bashi, ya yarda da shi.
To gashi batun da magana da sarkin Gobire tun a can baya, lokacin da shi Dan Fodiyo ya fara wannan wato yunkuri, ya tabbata. To ya sarkin Gobire yanzu an kafa daular Usmaniya, Gobire din ba ita, haka sauran sarakuna sun rungumi al'amarin da waɗannan almajirai na shi Shehu Usman Dan Fodiyo ya zama. Ya ta ƙarke da shi sarkin Gobir misali tunda da shi aka fara, ko da yake ka ce an yaƙi?
Eh, to ai su wannan an shafe su, sun ma bar inda nahiyar da suke sun koma ƙasar Nijar, tunda dama ƙasar su ce baki ɗaya. Ka san gaba ɗaya wannan ɓangare na Sokoto ai da Kebbi ne, wato inda take Argungu, da Gobir da Zamfara.
Na'am.
To kaga duk wannan Kebbi dai sun ci gaba da zaman su, tunda an yi ta yin yaƙi da su, sun zama a ƙarƙashin ana a yaƙe su, yau su yaƙi Sokoto, haka dai aka yi ta yi har Tura suka zo suna da daular su, kuma kaga tana cikin Najeriya a Rugungun. Su ne Kebbi. Zamfara kuma kaga dama ba wani abun kirki a nan har yanzu. Su kuma can an kore sun tafi Nijar. Shehu kuma ya kafa daular Sokoto, mu mutanen Kano, mu mutanen Zazzau, mutanen Katsina, kowa ya yarda cewa Shehu Dan Fodiyo shine jagoransa tun kafin Bature ya zo.
Su sarakunan da kansu waye suka aminta da wannan tsarin, ko kuma a'a su almajiran Shehu ne suka yi ƙarfi da aka suka janye jama'a?
a sarakuna ai ba su yarda ba ai sun yi jayayya kako a Kano ai sai da aka yaki
na'am
su almajiran shehu da suke anan su suka bu koyarwa shehu dan fodiyo suka yi hijira suka tafi wani wuri suka zauna sarki ya ga cewa a wannan mutanen sun kalubalance ne aka zo aka yi abinda za a kafar musu su ma suka farma sarki Allah ya wasa nasara suka kore shi daga gidan sarki suka nada almajiran daya daga cikin almajiran shehu shehu ya nada shi ya zama sarkin Kano
da haka ya zo ya shiga cikin sarki
ya zama gidan sarki to yawancin wurare kowane da irin nasu tarihin da abin da ya faru amma dai abin da yake muhimmi anan cewa wa'annan kasashe da ba su da jagora daya misali Kano Katsina Zazzau Daura ba wanda zai ce wannan shine jagoran mu kowa cin gashin kansa yake sai aka wayi gari cewa wani mutum Allah ya kawo shi ya zo da almajiransa sun zo sun kafa wa'annan kasashe sun karbe mulki saboda mutanen nan ba su yarda da koyarwar da aka yi musu wata addini su kuma sun yi amfani da wannan koyarwar sun sa mutane an yi jihadi sun karba sun yarda cewa su za su bi Amirul Mu'minin Shehu Usman dan Fodiyo da wanda ya gaje shi kaga wannan sabon abu ne a wannan nahiyar dan abin da yake faruwa barna ta kawo farmaki in suka zo Kano aka yaki suka bubuge Kano ko suka je Zanzam su dan bubuge su karbi abin da za su karba a ringa kai musu haraji idan ba a kai musu ba za su dawo to amma yanzu sai abin ya zama daban ma cewa a'a yanzu almajirin dan Fodiyo ne yake sarki a Kano almajirin dan Fodiyo ne yake sarki a Katsina almajirin dan Fodiyo ne yake sarki a Zanzau a Adamawa a Bauchi kaga wannan sabon abu ne kuma wannan abun shine ya ci gaba har shekara 100 kafin Habba Ture ya zo
wai yaya al'amura suka rage kasancewa musamman harkar sadarwa mutum zai mamaki idan aka ce daga watakila Zamfara ko Sokoto zuwa Zaria kasar Zauzau ko Adamawa da sauransu yadda irin waɗannan harkokin sadarwa suka dinga gudana tsakanin shi Shehu Usman dan Fodiyo da shi su almajiransa musamman da kace tunda ba yaƙi yayi ba misali ba shine ya tashi ya jagoranci wata runduna ba wacce za a ce ga ta gaba da gaba an buga ba ya zo misali daga Sokoto ya ci Katsina ya shige Zaria ya zo Kano misali
eh to ai kaga wannan shine nake ga ma wani abu ne wanda yake sabo misali Shehu dan Hudu yana da almajirai kuma wasu ma ba su je can sun yi masa karatu ba amma wa'azansa suka ci suka karbi abin da yake faɗa cewa ga abin da za ku yi don ku tabbatar da tsari na addini saboda haka mutanen nan suka yi suka kafa daula kuma suka karbi mulki daga hannun wanda ba sabon irin wannan koyarwa to a wannan zamani ka san abubuwan sadarwa shine zaka dokuna ne da jakuna da raƙumi haka za a rubuta ko takarda a kai ta haccan
Sokoto
to amma kowa da irin tsarinsa idan aka rubuta akwai yanda ake yin aka rubuta wannan wasikar za a kai wannan garin su kuma su tura wancan haka har zuwa wannan lokaci to amma tun kafin zuwan Shehu dan Fodiyo ai wannan kasashen suna da hanyoyinsu na sadarwa na cinikayya kuma an yarda koda yaki ake yi akwai harkar diplomasiya tsakanin su cewa koda ana yaki wanda ya to ba mayaki ba ko dan kasuwa ne ko matafiya ne dole a ba su hanya su wuce to kaga wannan tunda wannan dabi'a ce wannan tsari ne na tafiyar da mulki da mu'amala da mutane kuma ya samu asali tun da dadewa to wannan yana nan kuma da wannan aka ringa tafiya mutane tun daga Kano za su tashi su je har Gwanja su je har kasar Kurmi ta can Ghana kaga inda suke bi ta nan za su fito daga Kano su fito Kebbi wato Sokoton kenan su shiga can kasar Burkina Faso su yi kasar su tafi har Ghana inda za su samu abubuwa to kaga akwai wannan tafarkin sadarwa kuma da shi aka rinka yi kuma su anan shugabanni dama ai mulki ba zai tabbata ba sai da ilimi tunda akwai wasika da za a iya rubutu za a rubuto sarki ko wani abu duk suna da wannan kuma har wannan abu ya tabbata har zuwa lokacin tura to wa'annan abubuwa na sadarwa wa'annan abubuwa na koyarwa wa'annan abubuwa na ilimi su ne suka hada dankon zamantakewa ya zama cewa ita daular Sokoto a lokacin da kafin Bature ya zo wannan kasa ta mu ta Sokoto ita ta kowace arziki da zaman lafiya a ƙasar Afirka.
Da tura suka zo yayin da ake wannan zaman lafiya da tafikar da al'amura tsakanin jagorancin shi Amir Mumin na Sheikh Usman Dan Fodio. Da tura suka zo yaya ta kasance?
Eh, kafin tura su zo ka san abubuwan zamantakewa na mutane ba abu ne wanda zaka ce daya da daya ka samu biyu ba. Mutane suna da irin yanayinsu, ana fada, ana rigima, ana zaman lafiya, ana noma, ana harkar arziki. Rayuwa ce ta mutane, ba wai abu ne wanda yake ce babu matsala ba.
Yawwa,
akwai matsaloli, amma dai almuhim ko lokacin da clubbing ya zo, kaga shekara 1825 zuwa 27 lokacin da clubbing ya zo, ya tabbatar cewa an samu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu. Tun daga kukawa, yawwa, tun daga kukawa ta Borno, idan ka shigo ƙasar Hausa ka biyo Kano, kai ina ne zaka je Hakwara, wanda a ƙarƙashin daular Usmaniya suke. Ice mace za ta ɗauki gwal akan ta ba wanda zai tare ta mata sata. Saboda lokacin Sarki Musulmi Muhammad Bello yana sarki, an samu adalci, an samu zaman lafiya. To amma kaga wannan abu ne wanda yake, za ka ga a wata nahiyar ana wannan, a wani lokacin ana fada. Misali mu ko a nan Kano, kafin Bature ya zo, akwai lokacin da aka yi basasa, aka yi yaƙi tsakanin mutane 'yan uwa saboda sarauta. Saboda haka ba wai ana samun irin wannan. Amma idan ka kwatanta mu, misali mu mutanen da muke a gargashin daular Usmaniya da wanda ba sa cikin wannan kasar, sai ka ga akwai bambanci. Bambanci na me? Akwai bambanci na cewa mu muna da ilimi, muna da wani tsari, kuma abubuwan mu a rubuce suke. An yi wannan muhawarar da aka yi wani taro na cika shekara 2000 da kafa Kano da mulki. Mutane sun zo sun kawo mukala, sai wani yake cewa ai duk abin da mutanen Sokoto suka yi na daular Usmaniya sun kokkona abubuwa, babu abin da muka sani na wasu kafin su. Sai wani malami, Allah ya ji kansa, Professor Ahmad Kani, yace ai shi inda zaka tabbatar da wannan abin, cewa daular Usmaniya ta tabbata daula ce mai hadara, wato mai wayewa, mai civilization da kuma ilimi. Yace ai yaji inda babu tasirin wannan daular, misali a kasar Niger inda bata shiga ba, irin kamar kasar Maradi da su da Magaran da sauransu, ya nemi bayani a rubuce na abubuwan da suka faru a wannan lokacin, kamar yadda Shehu Dan Fodio ya rubuta, ya yi rubutu da littafai da takardu sun kai 200, Bello ya yi, Abdullahi ya yi, duk suna da record. Ya je can babu. To kaga ai wannan ya nuna cewa su mutane ne wanda Allah ya musu baiwa ta ilimi. Tunda misali irin abubuwan da Shehu Abdullahi ya rubuta, abun larabci da abun tafsiri da yayi da abun fiqh da yayi na usul da sauransu, an kai kasashen Larabawa sai su rinka mamaki, wannan mutum ya zo Azhar ne ya karatu ko ya je wani wuri. To kaga su ai abinda suka yi na ilimi shine yasa su suka yi tasiri a wannan kasar ta Hausa. Shi yasa ake cewa shi juyin da suka yi da yanda suka kafa daular nan abu ne na ilimi, wato intellectual abu ne, wannan juyi ne na wannan, ba abu ne na ƙarfi ko na soja ko na wani abu ba,
wani fituna ba.
Yawwa, to da wannan suka yi amfani, ya zama sun samu jama'a a ko ina, wanda jama'a suka yi kokari su tabbatar da wannan koyewar. Kuma shi ne abin da aka fara yi na farko a wannan nahiyar da ya haɗa kan mutane har aka samu Najeriya.
Masu sauraro, rana ita yau za mu kawo muku ƙarshen wannan hirar a madadin wacce ta taimaka mana ta ba da umarni, Julie Levis Gresham, da wanda ya daidaita mana sauti a yau, Mr. Chang, tare da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa, Maryam Dauda. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.